بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أسبر يو لهدي biyu ga watan Dhulqa'ada hijira na da 1421 wanda ya daidai da 27 ga ainihin wato watan January shekara ta 2000 muna karatun littafin As-Sarim al-Battar fi Tasaddi li Sahrat al-Ashrar na Sheikh al-Allama Wahid Abdussalam Bali hafizahullah wanda wannan littafi kamar yadda aka sani littafi ne da ke karantar da ainihin wato cewa bokanci kafirci ne bokanci arnantaka ce harkar bokanci ba ta da alaka da ainihin addinin musulunci to in ka samu kanka a halin larura an yi maka sihiri ko aljadu ya shiga jikinka ko sun yi maka tsafi ko sun yi maka wani abu wanda yake an canza maka rayuwarka daga ainihin soyayya ta koma kauna daga kauna ta koma soyayya daga jin dadi ta koma shan wahala sai aka ce addinin musulunci yana da ainihin maganin wannan matsala a ƙarƙashin alƙur'ani da sunna amma a bisa fahimtar ƴan mazan jiya su ne salafus salih a bisa fahimtar ƴan mazan yau su ne ƴan bid'a kenan lallai ba su da wani magani na sihiri su kam su ne za su gama muku wa'azi game da alƙur'ani da sunna in larura ta kama ku kuma su ce to larura ce ku tafi wurin boka to kaga waɗannan babu shakka ba su da bambanci da waɗancan bokaye da suke tura mutane zuwa gare su amma a bisa fahimtar ɗan mazanjiya a salafus salih to musulunci ba shi da buƙatar bokaye ba shi da buƙatar bokanci babu abin da ya haɗa musulunci da boka ko bokanci har kiyama ta tashi ba za a taɓa ganin musulmi a wurin boka ba domin babu wata larura da za ta kai ka ainihin wurin bokanci shi ne wannan babban malami ya rubuta wannan littafi ya sa mishi ainihin wato takobi mai matukar kaifi game da tunkaran masharranta bokaye ya kawo mana nau'ukan sihiri daban-daban a inda ya kawo nau'in farko daga cikin waɗanda ya alƙauranta zai bayani shi ne ainihin sihirin tafriq asirin da ake a raba mata da miji a raba ɗa da uba a raba ka da garinku a raba mutum da ofishin shi da ainihin makamantan haka to sa'an nan kuma malamin da ya alƙalamin shi bai bushe ba sai ya ce mana saniyan sihirin mahabba sihirin da ake don a sanya wa wance ta so wane ko kuma wane ya so wance to wannan sihiri haka ne aka san shi a cikin ilimin aqida wato wannan shine terminology ita ce kalmar da malamai na ilimin aqida ke amfani da ita amma shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi amfani da kalmar at-tiyala dan haka in aka je a cikin hadisi annabi ya kira shi tiyala amma su waɗanda suke bincike dangane da aqida don su fito da abin sarari sai suka fito da fasarar shi akan sihirin muhabba asirin da ake mutum don a sa ya so wata ko don ta so wani ba ka son gari ka za sai ka so shi ba ka son kasuwa ka za sai ka so ta ba ka son rinka saro kaya wurin wani sai ka rinka so ka saro gashi nan dai duk wani abu da za a yi asiri a juyar da zuciyarka daga ƙiyayya ta koma soyayya daga rashin ra'ayi ka zo ka samu ra'ayi akan abin ta hanyar asiri shi ake kira sihirin muhabba ko kuma wani fiddabaru ko wani magani ko wata saiwa ko wasu irin surkulle da za a yi zuciyarka ta juye daga ƙiyayya zuwa soyayya duk wannan ana kiran shi sihirin muhabba annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira shi at-tiyala to karatunmu na ƙarshe mun kwana a ainihin wato inda muka fara shiga cikin wannan fakara amma sai lokaci ya tsire mana don haka muka ɗauko shi da tsimiɗinin shi malam ya ce ya kuma nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da mutan gidan shi yana cewa innar ruqa wattama'ima wattiwalata shirkun lallai dai ruqa da tama'ima da tiwala shirka ne to waɗannan kalmomi guda uku da manzon allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi amfani da su menene ma'anarsu to ruqa dai ita ce surkulle ko bokanci ko tsafe-tsafen da ake dan a warkar da mutumin da yake fama da ciwon aljanu ko kuma asiri, wannan shine kyakkyawar fasarar da ya kamata ainihin a yi mishi. Ma'ana hanyoyin da ake bi waɗanda suka saba ma addinin musulunci na fitar da aljanu ko kuma ainihin kora asiri ko karya shi ko makamantan haka shine ruqa. Amma wanda addinin musulunci ya zo da shi to ana kiran shi ruqya ne, tare da cewa asalin su duk abu ɗaya ne, amma saboda a samu damar bambancewa shi yasa sai a ce ruqa ta bokaye, ruqya ta addinin musulunci. Jama'a mun gane wannan. Amma inda za ka zo yadda ainihin ake a musulunci, in ka ce mata ruqa da ma'anar umumi wannan duk ɗaya ne. Ina fatan mun gane wannan, da ma'anar cewa ta shigo cikin ma'ana hanyar bi a warkar da mutum game da lura aljanu ko asiri. To in aka ce to ina bambanci da yadda kuke yi da yadda maguzawa ke yi a jahiliya ko yadda bokaye da 'yan duba da 'yan bori suke yi, sai a ce to alhamdulillahi. To in ka so wannan bambancewa sai ka ce ta bokaye ita ake ce mata ruqa, ta mutu musulunci ita ake cewa ar-ruqya. Ina fatan mun gane wannan. To shine ainihin Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake mana bayani wattama'ima. At-tama'im kuma jam'in tamima. Me yake tamima? Ita ce laya ko wuri ko wani abu da ake rataya wa dai yaro da nufin neman tabarruki. Ka sani da cewa wannan kan ne uwa da yabi ake kiran shi a cikin ka'ida ta ilimin nahwu, shine al-alif da lam na istigraqul jinsi. Gabaɗe duk inda laya take kakaf Qur'ani ne, hadisi ne, addu'a ce, kan zabe ne, kan nune ne, duk abin da kai laya da shi babu shakka ka aikata shirka. Wanda duk ya bambance mana kamar yadda muka bambance can baya sai ya kawo dalili. Domin can baya da muka ce ruqa ta kasu kashi biyu, ba mu muka kasafta ta ba. Shi Annabi ne ya kasafta da ruqa ta jahiliya da ruqa ta musulunci. To nan kuma da Annabi ya ce wattama'in nan ma umumi ne. To in ka sake ka ce banda laya kaza, to sai ka kawo hadisi wanda ya nuna banda kaza. Kamar misali, yanzu da ba a samu hadisin da ya nuna yin ruqya da alqur'ani ko da addu'a halal bane, to da bai halatta a halatta da wani nau'i na ruqya ba ita ba, domin duk umumi guda ɗaya ne. Yace inna ruqa lallai ruqa wattama'ima da tama'ima wattuwala da tuwala, sai yace shirkun dukkanin waɗannan ɗaya bayan ɗaya kowanne ya zo ne akan ainihin wato ainihin umumin shi, akan ainihin an yi itlaqin. Duk inda ruqa take kafirci ce, duk inda tuwala take kafirci ce, duk inda tama'in take kafirci ce, to sai aka samu ruqa. Kamar yadda baka zo ka ji sai sahabbai suka ce to ai mun kasance muna yin ruqya, mun ka ce ba kai kuma mu muna yi, yaya kenan? Sai Annabi ya ce ku gaya min me kuke karanta, sai ya ji addu'a suke a sunayen Allah suke roƙo, sai ya ce la ba'sa bir ruqya. To babu laifi ga ruqya ma lam takun fihi shirk, matuƙar babu shirka a ciki. Daga nan sai aka gane ashe to ruqa ba kowace ce kafirci ba. Jama'a mun gane. To shin muna da dalilin da ya ware mana wata laya cewa laya iri kaza ita ma Annabi ya ce babu laifi? Ka bar maganganun malamai, ba abin da ya haɗa mu da maganar malamai. Jama'a in aka ce manzo Allah ya ce in ka ce wane, ya ce ka zama mushriki, ka zama arne cikakke irin Fir'auna da Hamana, ba ku da bambanci. In aka ce manzo Allah ya ce sai dai qalu salama, sai kai shiru. In baka fahimta ba ka ce ai bayani. Amma ka fahimta in ka ce Imamu na Maliki ya ce to kai ridda, ridda fa yanka yake gidan a yanka ka kawai. Ka san wannan da kyau. Babu shakka shirka ce a cikin ashhadu anna muhammadar rasulullah. In aka ce manzon Allah ya ce ka ce kuma wane ya ce, ka sani da kyau. Shi yasa me risala ya ce laya ta alqur'ani ko ta addu'a babu laifi? A akwai laifi. Me yasa? Babu dalilin da ya kawo cewa babu laifi din. Babu dalili alqur'ani ko hadisi, duk tatsuniyoyi ne ya mara wa maganar shi baya da su. Su ne abubuwan da aka danganta wa Aisha, wai Aisha ta ce wai laya ita alqur'ani ce babu laifi. Wannan magana ƙarya ce ba ta da asali ga Aisha. Wai akwai wani sahabi Abdullah dan Amr dan As ya kasance yana sanya wa ƴaƴan shi wai ainihin wato laya ta alqur'ani ko ta addu'a, ƙarya ne. Hadisin yadda ya zo cikin Abu Dauda bai inganta ba, shi ma yana da illoli guda biyu mun bayyana su a can baya. shine illa ta daya ta tablisanci, illa ta biyu ta raunin mai riwaya cewa wai yana da ƴaƴa da yake ainihin wato ratawa musu wata addu'a allo manya ya sa su haddace, ƙanana kuma sai rubuta musu a rufe ratawa musu suna ainihin duba suna karantawa. Sai aka ce a kaddara cewa ma wannan hadisi ya inganta, ai ba ya ɗaukar ma'anar laya don riwaya cewa ta shi alwahin sirar a cikin ƙananan alluna yake rataya musu a wuya addu'ar da ba su iya ba sai su rinka kallo suna karantawa, amma cewa laya a matsayin wannan zalunci ne, kun ga wannan yana daga inda ake zaluntar mutumin da bai ɗibowa daga asali. Shi yasa in za ka koyi ilimi ka rinka ɗibowa daga asali alqur'ani ko hadisi. Jama'a mun gani, in ba haka ba haka suke ƙarya, sai a ce ai ga shi wani sahabi Abdullahi yana ainihin sa ƴaƴan shi addu'a a matsayin laya, to ƙarya ne wannan maganar. Kun ji asalin maganganun suna nan ne Fathul Majid da ya kawo su, ya ainihin kawo ta'liqin Sheikh Hamid al-Faqi ya nuna rashin ingancin su baki daya, karanta kuma ta haƙiƙi da ta'liqin littafin Al-Kalimut Tayyib zaka ga gamsashe kuma cikakken bayani. Shi yasa mu sani da cewa waɗannan abubuwa guda uku da suka zo a cikin hadisi dukkaninsu babu shakka akan kafirci ne, sai na farkon ne manzon Allah ya nuna akwai wanda ya halatta. Shi ma ba dan aka samu hadisin ba, za mu zo zai sake maimaita mana hadisin anan, ba dan aka samu ba da sai a ce har alqur'ani in ka karanta ka fitar da aljanna ka zama mushriki. To amma an samu shi annabin da ya faɗi haka ya ce a in qur'ani ne ko addu'a ko wani sunan Allah babu laifi, to sai mu tsaya anan. To in wani malami ya ce to ai laya in ta alqur'ani ce babu laifi, sai mu ce kai kanka ne laifi ne. Jama'a mun gane wannan, domin wanda ta'addanci ya wuce kai ƙari a cikin maganar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi. Ya kamata jama'an musulmi ku je ku koyi me ake nufi da sunna, me ake nufi da bid'a, yaushe za a ce kana baka nake baka iya bambanta man fetur da bakin mai, wani irin mahaukacin baka nake kenan baka iya bambanta man fetur da bakin mai, yaushe za a ce kana da awar kai ahlus sunna ne malami ne baka iya bambanta sunna da bid'a, ko ne risala ne magana, maganan nan ba ta da dalili qur'ani ko hadisi kuma ta zan tana kare da alqur'ani ko hadisi, sunan maganar bid'a. Amma ba cewa ake dan ita maganar shi ta zama bid'a shikenan shi kuma ya zama dan bid'a ba, a'a kamar malami ne yayi ashar, dan malami yayi ashar shikenan ta zama qira'a, dan sarkin magugawa yayi karatun alqur'ani shikenan karatun ya zama ashariya. Ashe daga nan zaka gane idan Imam Malik yayi wata magana sai aka samu wannan magana ta yi kare da nassin alqur'ani ko sunna, ita maganar sunanta bid'a, shi ko Imam Malik yana nan a malamin ahlus sunna, ahlus sunna ko mutumin kirki ya rage, yanzu shi ba shi ba wannan magana tunda an gane barna ce. Kai in ka gano ko aka gano maka cewa wannan magana ta naushi shari'a ka batta in ka yi, to kai yanzu ba fa kai kai magana ba amma ka zama dan bid'a. To kun ga waɗannan abubuwan akwai matuƙar buƙatar ahlus sunna su je su koyi sunna su san kuma bid'a, domin alimtu sharra la li sharri walakin li tawqihi, yace ina koyon sharri ba dan in sharri ba sai dai in kauce mishi. In baka san bid'a ba babu yadda za a yi baka afka cikin ta ba. Haka shi ma yace wa man la ya'rifu sharra min al-khairi wa man la ya'rifu sharra min al-khairi wa qa'a fihi, wanda duk bai iya bambanta alheri daga sharri sai ya afka cikin sharri wata rana. Jama'a mun gane, to mecece bid'a? Malamai suka ce bid'a ita ce ƙari ko ragi ko canji ko kawo wani abu daban wanda babu shi a cikin alqur'ani ko hadisi, shikenan magana ta ƙari. Duk abin da ya zan ƙari ne ko ragi ne ko canji ko ɗungurungun ka kawo wani abu, to wannan shi ake kira bid'a, ko da wannan abu kuwa sahabi ne ya yi shi sai a ce yin wannan abin bid'a ne, tunda an gane ƙari ne akan abin da ya tabbata a sunna. To za a ce sahabi ya yi bid'a, sai a ce a shi sahabin nan ai bai ɗauka bid'a ba ne. Misali an ce Abu Huraira in ya zo alwala yana wankewa har zuwa hammatashi, in ya zo wanke ƙafa har zuwa gwiwa, in ya shafi kanshi har wuyanshi, yanzu kai in aka same ka kana alwala irin wannan ka aikata bid'a. In ka ce a to ai Abu Huraira ne yayi, sai a ce maka ga iya abin da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, shi ma Abu Huraira wani ta'awuli yayi, wanda wannan ta'awuli ba karɓaɓɓe ba ne.
to amma ba za a zarge shi shi da san zuciya ba kai ko yanzu an bayyana maka fiskar yadda aka yi wannan abu yanzan ba daidai a cikin addini ba to don haka ka dena sai kace a to shikenan babu shakka ka tabbata bid'a shi yasa jama'a mu kiyaye wallahi duk wani jindiki da yazo yana son yaudare ka akan laya da makamantansu waɗannan mutane ne waɗanda suke asalin su mushrikai ne sai aka zo aka yi musu wa'azi shekaru 22 23 25 da suka wuce sai suka dawo sai suka musulunta da suka zo suka musulunta sai suka ci gaba suke wa'azi akan sunna suna wa'azi akan sunna suna wa'azi akan sunna to ka san babu sharri a duniya kamar bid'a sharri gaba daya ya zama tattaruwa akan bid'a domin mashayin giya da mazinaci da maci haramun da dan ta'adda shi da kanshi ya san laifi yake yi to amma shi ne bid'a saboda sharrin shi gani yake ma yana wani alheri ne da yake fatan ma a bashi lada dan haka wancan da ke ta'addanci ko shan giya ko guda ta zinaci ko cin haram a shirye yake kuma fata yake da ya bari wata rana insha Allah amma ne bid'an nan harabawa ma yake yana alfahari saboda shi yana ganin ya zama dan gaban goshi a wurin Allah jama'a mun gane wannan da kyau to da wannan fuskar ne sai su waɗancan da suka dawo suna wa'azi akan bin sunnan nan sai suka dawo sai suka karkace sai suka karkace jama'ar musulmi karatunmu babu kwana ba ga wasu nake ishara ba kaɗan daga cikin babban misalin su shine wani mutum mai suna Abubakar Tureta a Kaduna wannan mutum babu shakka yana daga cikin mutanen da suka zage wajen yada sunna a shekarun baya amma kadai don sun yi rikici da kungiyar Izala shi kenan wai to duk abin da Izala take karantawa bari ya zo ya raddin wannan abin to wannan babu shakka ba kuma bane sai gasuwar bid'a a cikin zukatansu har anguwan nan yanzu yana wa'azi kamar shekaru 15 da suka wuce yasa wannan wa'azi wa'azin malamai duk abin da aka san Izala ta ce sunna yake bid'a duk abin da Izala ta ce bid'a shi kuma yake sunna to na daga ciki ya kawo cewa shan rubutun sha babu laifi ainihin wato laya babu laifi kaza taron suna duk ya ta kawowa saboda malami in ya bata sharrin shi yafi sharrin iblis malami in ya bata sharrin shi yafi sharrin iblis duk maganar da ya fada sai kawo littafi sai ya fada mu kuma kasashen mu babu ilimi na tahqiqi maganar da ya fada daga annabi ce ta inganta me ma'anarta a'a sai a ce ai da yake taron suna ya fadi ya ce a duba littafin al-adab al-mufrad na al-imam al-bukhari ai da yake rubutun sha ya fada ainihin littafi ya ce littafin at-tibb an-nabawi ya ce tafsirin radd al-azhar shikenan sai ruda jahilai da dama shi yasa muke cewa ku daina shiga rikicin malamai ku je ku koyi karatu ku yi ku je ai ta koya muku karatu karatun da ake iya ilimi da shi in ba haka ba waɗannan malamai kuna ga kashi 99 na malaman da suka kira zuwa ga sunna yau duk sun dawo sun yi rudda sun gama arna kashi 99 su sun yi rudda sun gama arna kaɗan ne ɗaya daga cikin ɗari ɗin nan su da suka zauna su ma sai suka kasu kashi biyu rabi suka yi shiru rabi kuma suna nan a yadda suke akan sunna me yasa saboda an shirya doguwar tafiyar da ba a yi mata guziri wadatacce ba da aka je tsakiyar hanya guziri ya ƙare ba damar a yi baya babu damar a yi gaba duk wanda ya zo zai wuce sai a buge shi ina za ka zauna nan to wannan shine bala'in da ya faru to kun gani a irin wannan halin babu shakka za a dade ana tufka da warwara domin ne waɗannan mutane kokarin da suka yi shine ɗabi'a ta malaman bid'a sai suka gina wa mutane girmansu a rai dan haka kowa yana ganin matukar girmansu yanzu wannan magana da nake faɗi tana yi wa wani matukar zafi domin ne shi bai san girman sunnar da waɗannan suka kiraye shi zuwa gare ta ba abinda ya sani girman irin waɗannan jindiƙan to shi kenan girman irin waɗannan jindiƙan ya sani ko da yau sun dawo sun daki sunnar da suka karantar da shi ba zai san muhimmancin ainihin ta'adin da suka yi ba me yasa saboda su ya san girmansu sai ga to yanzu kamar malam wani a ce mai jindiƙi babu shakka ba ma shakka akan waɗannan zindiƙai ne in ba muka ce zindiƙai jama'a muna nufin munafukai turin munafukai irin su Ubayy ɗan Salulu karka ɗauka wai magana ce ake ta kwaskwari ma wai ana nufin ko masu kuskure arna muke nufin cikakkun arna maguzawa ka gane matsala dama karatun Sarimul Basar mun ce kashi biyu ne kashin farko likitanci kashi na biyu ainihin aƙida to an gama babin likitanci, to an gama babin aqida, to amma nan ya dan tabe ne kadan, shi yasa ka ji karatun ya dawo dumdume shi. Mun gane wannan da kyau ko mas'ala duk wanda ya sa laya babu shakka wannan mutum ya aikata shirka, duk wanda ya baka fatawa da ka sa laya babu shakka wannan mutum ya zama zindiki. Ya kamata ka gane wannan, don ga sunan ana ta sa su gidajen radio ne, gidajen television ne, sun sai filaye suna ta yadawa ai laya, ai Ibn Taymiyyah ya ce za a sa, ai Ibn Taymiyyah ya ce za a yi rubutun sha. Ku kaddara Ibn Taymiyyah ya ce za a yi, waye waye Ibn Taymiyyah? Ana magana manzon Allah tukuna, waye Ibn Taymiyyah? Ana magana kuna ga an ture waɗannan sahabbai ma, waye ne ne sun aka ce manzon Allah ya ce jama'a? Wato ba a haɗa manzon Allah da wani manzo cikin manzanni. In aka ce manzon Allah ya ce a cikin Qur'ani ko a cikin hadisi, kace Annabi Dawud ya ce a cikin Zabura, ka zama kafiri. Ko Annabi Musa a cikin At-Taura ya ce ka zama kafiri. Abinda ake cewa in aka ce manzon Allah ya ce, kawai shikenan. Wannan littafin shi da zuwan shi ya shafe ya kwance raunin duk wani annabi. Ba Annabi Musa zai taso yau duniyar nan, wallahi sai dai ayi iqama shi ma ya bi cikin mu. Shi ma ya zama ɗaya cikin al'ummar Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba za ka ce sannan Annabi Musa ba, sai dai ya je aikin hajji ne, Alhaji Musa, ko in yayi karatu sannan Malam Musa, cikin al'ummar manzon Allah ya zama. Amma in bai karatu cikin wannan al'ummar tamu ba, ma bai kai gredin a ce mishi malami ba, domin duk ilimin shi Allah ya ce an shafe wannan ilimin. Alif Lam Mim. Allah ya ce tanzilul kitabi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس. الله yace shi ya saukar da at-taura da injila a da suke shiryar da mutane, yau fa matar da mutane suke. Duk malam mai zabura din nan da kake ji arnani, malam mai zabura, malam mai kaza, duk arnani waɗannan baki ɗaya rigaddu ne, matar da mutane suke. Allah yace wa anzala al-Qur'an, sai Allah ya saukar da Al-Qur'ani, shine fantastic, fantastic. Al-Qur'ani shine dan yayi, shine dan zamani. Duk wani wanda ya zo da wani littafi ba Al-Qur'ani ba, ba a karba ba. Jama'a musulmi, mun gane wannan da kyau ko? Wajibi ne wallahi tallahi musulmi sai sun je sun koyi aqida. In ba haka ba, ni na lura mafi yawancin malaman kasashen nan namu ba sa tausayin mu. Abinda suke kawai mecece bukatar su, me zai gina musu girma, me zai biya musu kaza, shikenan kai. Sai su mai da mutum na tiri da tattaso da atarugu da kafuga zo su hadi su shanye. Zama mun gane wannan da kin Allah ya kiyaye. Wattiwala da kuma attiwala, attiwala din nan shine asiri ko kuma wani magani ko wani canti ko wani tsafi da wata mace za ta yi don mijinta ya so ta, ko kuma kaga ya kana so ta ce ba ta son ka, sai ka je kai mata asiri. Manzo Allah duk baki ɗaya haɗa sai markaɗe ya ce shirkun, shirka ne, arnantaka ne, kafirci ne, maguzanci ne. Wannan hadisi rawahu Ahmad, al-Imamu Ahmad ya rawaito shi a cikin kitabul Musnad sha'a mujalladi na 1 shafi na 381, wa Abu Dawud, Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi a lamba hadisi na 3883, wa Ibn Majah da al-Imamu Ibn Majah a lamba hadisi na 3530, والحاكم ده الامام الحاكم النيسابوري في كتاب المستدرك المجلد 4 شافي 418، واورده الالباني في الصحيح. الشيخ العلامه الالباني يا غنغرو ده wannan hadisi a cikin silsilan ahadith sahiha برقم ده ainihin raqami 31 و300، number ta ainihin 331. العلامه الالباني ya kawo wannan hadisi kuma ya inganta shi. Kaje za ka ga fa'idojin da ya fitar game da laya, ba fa'idoji fa'idoji ne wannan mai tariƙa ba, a'a fa'idoji da za ka ƙaru game da cewa laya ɗin nan da ta Ƙur'ani da ta menene duk baki ɗaya raddin su, ya kawo maganar da ainihin alfazaji yake kawowa, da ainihin yabon laya, da mai sharhi Malam Jazuli, duk da suka yabi laya duk ya kawo ya haɗa su ya raddin su baki ɗaya. Jama'a aikin nan aiki ne fa, wallahi tallahi aikin karantar da aqida aiki ne, shine aikin manyan annabawa. Don haka darasin aqida ya fi kowanne darasi zafi, ba shi da dadin saurare, musamman ga yan bid'a. Shi yasa Ibn al-Qayyim da ya tashi raddi akan yan bid'a, sai ya sa littafin As-Sawa'iqul Mursala 'ala al-Jahmiyyah wal Mu'attala wato kwaron kwatsar da ake aikawa ga jahamawa da mu'attila. Jama'a mun gane wannan da kyau, gaskiya saboda Allah babu shakka akan cewa laya kafirci ce jama'a, kambu, guru, duk waɗannan abubuwa in kana da su ka je ka cire su, ba abin da za su ƙara maka sai dai bala'i. Amma mutane sun gada iyaye da kakanni, sannan an samu shehillai da malaman ƙarya suna ta baya mutane falalolinsu da fa'idojinsu, to shi yasa sai kaga abubuwan yana rikidewa jama'a. Kuma duk kun san abin da ya faru shine kasancewar mutane ba su koyi ilimi na mustalahul hadith da za a rinka tace abubuwan ba. A je a koyi waɗannan ilimomi don a rinka tace abubuwan, amma kawai ka kwanta har wani malami ya ce ai ba laifi, Allah ya bi kan akwai laifi. Kuma in tana wuyan ɗanka ka tsinka ta, in kaga an zo da wani yaro gidanku kana da iko akai ka tsinke kafira ka je ka kone ta. Jama'a mun gane wannan aikin aiki ne wallahi. Ka je gidanku, gidan gado ne, gidan shirka ne, gidan bid'a ne, kaga wani kafan rago ne da wasu layi ne, ka kwashe kafirai ka zuba a leda ka fice ka je ka kone su, duk baki ɗaya Allah zai baka lada, ka aikata alheri. Waɗannan ku fahimta, ba ana cewa ne da ƙarfin tsiya ba, ka zo wuce kai kaɗai a gauri sai ka kwashe kafirai sai ka wuce, shikenan kawai. Ka taimake su, ka samu ladansu insha Allah, ka raba su da bala'i. Yaqulu ibn al-Asir, yace babban malami Ibn al-Asir yana faɗin cewa at-tiyamatu bi kasri ta'i ayyata kasra wa fathu al-wawi ayyaya fataha, shine a ce at-tiwala. At-tiwala menene ma'anar tiwala? Sai yace ma yuhaddidu al-mar'ata ila zawjiha min as-sihri wa ghayrihi, abinda ke sa miji ya so matashi na daga sihiri ko kuma wani shi, abinda ya sa ba sihiri ne kadai ke juya zukatan mazaje ke son mataye ba, akwai magunguna da suke sha ko maganin bature ko maganin tsiri ko sauwa ko sassaƙe, da zaran ta sha in ka sadu da ita shikenan ba ka sake sha'awar wata mace. To duk waɗannan baki ɗaya shine gashi Ibn al-Asir wannan littafi kamus ne na hadisi, kun san malaman hadisi suna karatun hadisi, in aka yi tuntuɓe da wata kalma da ake neman bayani, gangariyar bayani, ba a duba dictionary ko kuma kamus da magari, suna da nasu, shine za ka ji zai zo kawo mana a cikin littafin An-Nihaya ya ɗauko wannan magana. To Ibn al-Asir mun taɓa kawo wannan maganar mun ba da labarinta, shine yanzu shi ma kaɗan ya butsuro ta, sai ya ce waja'alahu min ash-shirki, abin da ya sa annabi ya sanya irin wannan abu da mata ke yi don su mazajen su so su, me yasa annabi ya sanya shi cewa shirka ne? Li itiqadihim anna zalika yu'assiru, saboda kudurcewa su akan cewa wannan yana da tasiri, yana iya juya zuciyar miji. Shin wane ne muqallibul qulubi? Allah. To ke sai kika je kika yi amfani da wani abu don a juya zuciyar mijinki, kai sai ka je kai amfani da wani abu don matarka a juyo zuciyarta, ko kuma budurwarka a juyo zuciyarta, ko oganka a juyo zuciyar shi, ko kuma a juyo zuciyar wani ya rinka siyan kaya wurin kaza da makamantansu. Aqidar da kake da ita game da irin wannan aikin na Allah akan wani, shi yasa ka zama kayi shirka. Sai ya ce wa yas'alu khilafa ma qaddarahu Allah ta'ala, kuma wannan abu mutum na kudurta cewa yana iya aikata sabanin abin da Allah ya kaddara. Jama'a mun gane wannan intaha, sai malaya ta alifin ha'ul wato intaha, bayanin da aka ɗauko ya ƙari. Gashi ya ce ka duba littafin An-Nihaya a mujalladin farko shafi na 200, cikakken sunan littafin shi ne An-Nihayatu fi Gharibil Hadith, kaiwa matuƙa game da kalmomi waɗanda ke da wahalar gane ma'anarsu a hadisi. Abin da ya sa ya sa wa littafin shi An-Nihaya ya zo daga ƙarshe-ƙarshe ne, ya tattaro abubuwa da dama da malamai magabata suka kawo. Misali, akwai al-Imam al-Harwi yana da littafi Gharibul Hadith juz'i uku ne, akwai al-Imam Abu Ishaq al-Harbi yana da littafi mujalladi biyar juz'i 15 kenan, ko na mujallad ɗaya yana ɗaukar juz'i uku. To waɗannan littafan da su ainihin wato Gharibul Hadith na al-Imam al-Tahawi da na Ibn Qutayba da sauran malamai su Ibn Saurat da su Zamakhshari, duk shi wannan sai ya tattaro duk abubuwan da ke ciki ya hada da nashi ilimin. Akwai kuma Gharibayyul Qur'ani wal Hadith na al-Imam al-Asbahani, duka ya tattaro. To don haka sai ya sa wa nashi An-Nihaya, wato duk wata kalma in dai ta zo a hadisi baka gane ma'anarta ba, to kaje ka duba menene ma'anarta anan zaka gane in ka gaba ka gano ma'anarta da to baka iya sarf bane me yuwa yanzu ya ce atiyala sai kaje kana duba alifin lamun ta to baka iya sarf ba baka iya sarf ba sai kaje ka duba a sarfance a ilimin sarfu yanzu wannan irin juyin juya hali za a yi wannan kalma ta tiyala ta koma yadda za a iya gano ta za ta zama ta waw la ko kuwa ya za ta zama sai ka je ka duba ta'un wawun lamun tawalla ko kuwa zai zama a ƙarƙashin tawalla ne yaya zai zama to gwargwadon yadda ka gano to sai ka duba ta sai ka je kana karatu cikin hadisi annabi ya ce ta'isa abdu dinari ta'isa abdu dirhami ta'isa abdu khamisa ta'isa abdu khamila ta'isa wan takasa wa idza shika falan takasha sai kace kai annabi yawo vocabulary ya ne mutum sallallahu alaihi wasallam duk larabcin duniya manzon Allah Allah ya mishi bayya akan shi sallallahu alaihi wasallam babu wani balarabe da zai zo larabci gaban manzon Allah ya kura manzon Allah wallahi gare su yayi kadan an gane wannan to dubi ta'isa abdu dinari to sai kace menene ma'anar ta'isa ya fata cewa ta'isa abdul khamisa ne kece khamisa ta'isa abdul khamila ne kece khamila ta'isa wan takasa wa idza shika falan takasha to irin waɗannan kalmomin ba a saba jin su a larabci ba amma ga annabi yayi sai malaman hadisi suka ce mu ba mu san a samu matsala game da hadisi dan muku kamun ba za mu kungiya ai sauri a kwance ka baka cancanta ba sam nadinka ya kwance tarbinka ya tsinki Allah ya kiyaye to shine sai malam yace wa uhibbu an unabbiha ala anna ruqyata al-ma'niyya fi al-hadith as-sabiq yace anan ina so in fadakar da cewa ruqyan nan da ake nufi a cikin wancan hadisi da ya gabata hiya ruqyatu al-muhtawiyatu ala isti'anati bil-jinn wash-shayatin wa ghayri dhalik ita ce ruqya wadda take tana tattare da neman taimako wurin aljanu da shaitanu da wasu abubuwa dai daban mimma yadkhulu fihi shirk wanda ainihin ko mimma yadkhulu fi shirki wanda ainihin waɗannan abubuwa suke shiga cikin shirka amma ruqyatu bil qur'ani amma ruqya ta hanya alqur'ani aw al-ad'iyya ko addu'o'i aw al-azkar da zikirori al-mashru'a wanda shari'a ta yadda da su ku kiyaye masu yin ruqya ba wai kawai kowane zikiri wai sai wani aljani wai sai a samu wani zindikin aljani wai zai baka wata addu'a wai da za ka rinka wai kana kora aljani sai ɗauka sai haɗo maka larabci sai ɗan jefa wata kalma ta shirka ko bid'a baka sani ba shikenan sai a ce to ai kalma ba komai a ciki a'a sai wadda ta dace da shari'ar musulunci jama'a mun gane wannan da kyau yawa sai ce fahiya ja'izatun duk ruqyar da zan an yi da alqur'ani ko addu'a ko zikirin da ya halatta to wannan ya halatta bi ijma'il fuqaha da dukkan haduwar malaman fiqh jama'a mun gane mu wahid abdul salam bani kuma gogaggen malamin fiqh ne na ga muku a can baya har yana karantar da dirasatul muqarana wato abinan al-fiqh muqaran yana karantar da al-fiqh muqaran fiqhin mazhabobi gaba daya yana nan da littafi da ya shi girman su ɗaya da littafin sarbul batar akan ilimin gado ban san wani littafi ingantacce akan rabon gado kamar shi ba alqur'ani da sunna a bisa fahimtar salaf jama'a mun gane wannan da kin to dan haka karka dauka wai wahid abdul salam bali ka ji shi haka wai ka dauka ai shikenan wahid bali ruqya yi iya a wannan ruqya darasi ne a cikin aqida kawai ya dan tsaya ya dan bada hutun lokaci kadan ya dan rubuta maka littafi a kan ba haka ba malami ne na aqida malamin hadisi malamin fiqh ne kwararren malami ne a cikin addinin musulunci Allah ya shirye da sai ce to wannan kan malaman fiqh sun hadu akan cewa ta halatta faqad sabata fi sahih muslim hadisi ya tabbata cikin sahih muslim أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ذا الله يتي لا بأس بالرقى باب لي في الرقى ما لم تكن فيه شركة ما تكدي باب الشركة أين أتكي من كرنتو أن لفظي أبايكما لا بأس بالرقية ما لم تكن فيه شركة باب لي في الرقية ما تكدي باب الشركة أتكي تدل هكذا جماعة المسلمين كتياي جماعة من ذا أنه أنه كيوكو ينزدو أنه من جاء النبي ديتي رقى كافر تيتي shi kuma ya dawo ya ce amma in wadda take babu shirka a ciki, babu laifi, to wannan sai a yi ta. To shin akwai inda Annabi yace babu laifi laya, akwai inda Annabi yace ba laifi, akwai irin nau'in asirin da mata za su yi mazaje? To tunda babu wannan, to wani malami bai isa ya rage karfin magana Annabi ba. Ku gane wannan abin da ake cewa kenan jama'a, mun gane wannan da kyau. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Gashi wannan hadisi a ƙasa yace rawahu Muslim fi kitabis salami, Muslim ya rawaito wannan hadisi a cikin kitabis salami, wato lambar babi na 64 kenan. Sai yace An-Nawawi shafi na ainihin wato juz'i na 14 shafi na 187. Jama'a mun ji wannan da kyau ko? To kafin mu tafi da nisa, mu dan koma baya can kadan, inda yake kawo magana dangane da fassarar da Ibn al-Asir ya wato wala. Yace ma yuhabbibul mar'ata ila zawjiha min as-sihri wa ghayrihi, abinda ke sa miji ya so matashi na daga sihiri ko wani shi. To akwai wani abu da yazo ya mata a yau, suna mishi kirari da ko gida ko mota ko mabudin turaka, wannan magani suna shan shi. Idan suka sha wannan magani, miji yana saduwa da su, ko kuma da zaran ta sa a farjinta miji na saduwa da ita, shikenan duk wata mace mijin ba zai sake jin dadinta ba in ba ita ba. To babu shakka akan cewa wannan ya shiga karkashin wannan hukunci na tiwala kai tsaye, domin duk ta asirin ɗaya ne. Jama'a mun gane wannan. To na daga cikin mummunan ta asirin shi, shi yana cutar da lafiyarta, yana cutar da ainihin lafiyar mijinta, wato yana da side effect. Bayan amfani da zai mata, kuma yana da wani ta'adin da yake mata. To mun samu dan uwa daga cikin al'umman makarantar nan tamu nan Darul Hadisi Salafiya, wani malami da ke zuwa karatu nan kullun Asabar Lahadi da safe, malam ainihin Abdullahi, ya rubuta bayani akan haka, Muhammad Abdullahi As-Salafi, a 9 ga watan Rabiul Awwal na shekarar nan ta bana. Ga wannan takarda ya rubuta ta, ya sa bismillahir rahmanir rahim, maganin mata da suke mishi kirari ko gida ko mota ko mabudin turaka. Wannan yana da kyau ƴan uwa musulmi su same shi, a yada shi. Gashi nan yayi sharhin wannan matsalan ne, da kuma magungunan nan da mata ke sha, da hukuncin musulunci akai, da hadarori da illoli da ke biye. Gashi nan ya kamata musulmi ainihin su samu wannan. Ina fata an gane. Kuma a yada waɗannan a makarantun mata sosai, saboda matan ku sun yi zurfi akan waɗannan abubuwa. Malaman da ke karantawa Islamiya ba ruwan su su dai, tunda dai suna biya mata karatu, mata suna nan makinci suke, me suke yi, ba abin da ya shafe su. Ba za a rinka binciken menene halin da matan nan suke ciki ba. A'a, ana makaranta, ana adashi, in tashi makaranta ayi kokowa, ayi kaza, ayi kaza. Duk wasu abubuwa waɗanda ba tsarin musulunci ba, sai mata su je suna gudanarwa a makarantu, ba kuwa zuwa kuna bincikawa. To wannan magani da mata ke sha yana da matuƙar hadari. To wasu mata yayin suna cewa ai tunda haka ne, bari su haɗe kai da su da ita da kishiyarta, su rinka shan maganin, wai dan shi mijin ya ganya so su gaba ɗaya 50-50 daidai wa daida. Wane ne ya ba ku izini akan haka? Ma'ana ba za ki bar soyayya ta ɗabi'a ta gudana tsakanin ke da mijinki ba? Kina da mugun hali ne, ko kuwa menene kike da shi? In dai akan soyayya akai aure, me zai sa yanzu kuma sai kin rinka tattashin shi, kin rinka binciken ko dai ke ce kika canza daga kyakkyawa zuwa mummunan hali, daga ado kika koma kika zama bola kaja? Jama'a mun gane wannan da kyau. Eh, to da ka aure mace ta yi ado, ta yi kaza, ta yi kaza, yanzu sai ta zauna gashi nan kamar za ta tafi huɗa, don Allah yaushe ne za ka rinka nuna mata soyayya irin yadda kake nuna mata a da? Sai yasa wajibi ne mata su gane waɗannan abubuwan. Kar ku sake ku yaudar kanku, wannan magani da kuke sha bai halatta ba a cikin addinin musulunci. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. To shi ne sai malam yace a'rabu sihirul mahabba. To shi kenan, a dawo ga likitanci, aqida ta wuce. Salamun qaumin mun gane wannan da kyau ko? A'rabu sihirul mahabba, idan aka yi wa mutum asiri don ya so wani abu, waɗanne irin alamomi ne za su bayyana a gane cewa cutar nan iri kaza ce, sihirin nan iri kaza ne? Wato muna son ka gane wasu abubuwa, ya kai ɗan uwa mai saurare, ya kai ɗan uwa mai koyon harkar ruqya. Harkar nan kamar yadda muka ce likitanci ce, tana da ainihin wato surori iri-iri, kuma waɗanda lokacin suna kama da juna. In wani ya zo maka ya ce yana fama da kaza, yana fama da kaza, daga abubuwan da yake gani a fanni biyu, na ido biyu da kuma na bacci, daga nan kake iya gane to asirin iri kaza ne. To tunda ka gane asirin iri kaza ne, to ga irin maganin da za a yi mishi. Wani in yazo maka babu bukatar sai kai mishi karatu, ba wai duk wanda yazo sai kai mai karatu ba, a'a, in yazo yace yana fama da kaza, yana fama, sai ka ji siffofin sun gama cika kakaf, asiri iri kaza ne, me ya rage kawai sai kai kokarin ya za a kai asirin. A'a, sai ka gane cewa wannan ainihin wato ba asiri bane, aljini ne ya shige shi. To shikenan wannan shine za ka yi mishi karatu da gargado yadda za ka kori aljini. To amma sai a ce an zo da mara lafiya an yi awa biyar an kamshi, kuma ya za a yi bakinka ba zai fage ba, ya za a yi mukamukinka ba za su gaji ba, ya za a yi ba za ka koma kana kira'a wadda take babu nutsuwa ba. Amma abinda ake so in ya bayyana maka alamomin nan ka iya gane su, shikenan. Kuma kun ga harkar nan kamar ta likita ce fa, duk abubuwan nan da ake faɗi na symptoms na asira asiran nan, ana so ka rike su ne da ka, yadda duk wanda ya zo maka da ya faɗi kaza, ya faɗi kaza, kawai in ka ji dukkan su sun tabbata, ko mu'azzam matiyancin su sun tabbata, sai ka ce to iri kaza ne, to ba magani kaza ba. Wan aka zo kuma sai ka koma ka ɗauko sarumin battar in ka makance fa, kuma duk gidanka ba wanda ya iya karatu, in littafin sarumin battar din ya ɓata fa, in a hanya ne wani ya tare ka malam ina hukunci fa. Shi yasa so ake ka zauna cikin shiri. Yana mun gane wannan da kyau ko? Allah shi yarda mu. Malam yace arabu sihirul muhabba, alamomin da ake gane sihirul muhabba. Al-awwal, alama ta farko ko siffa ta farko, ash-sharafu wal muhabbatu zaidatan, kauna da kuma soyayya waɗanda suka karu a bisa haddin su. Kauna a ga yana kaunar matar, kaunar da ta wuce iya yadda aka san namiji na kaunar mace. Soyayya fiye da irin yadda aka saba. As-saniya, alama ta biyu, ar-ragabatu shadida fi kasaratul jima'a, matukar kwalama da sha'awar yawan yin jima'i, koyaushe yana son yin jima'i da ita. Da suna zaune ana rayuwa rayuwa irin yadda tabi'a ta hukunta, a'a yanzu sai zama da safa zai fita su yi jima'i, sai ya gama kintsawa ta zo fi sallama ya ce jima'i, an zo kaza jima'i, an zo kaza jima'i, shi ke ne ya zama wani bunsuru. To alama ce da ke nuna cewa akwai sihirul muhabba tare da shi. As-salisa, siffa ta uku, adamu sabari anha, rashin haƙuri game da ita, baya iya haƙuri, yana kasuwa sai marma zai dawo gida, yana ofis sai marma zai juyo, yayi tafiya yana son ya kwana biyar, da ya kwana ɗaya sai ji hankalin shi ya tashi, yana ainihin ya kasa dangana game da ita. Ar-rabi'a, at-talahufu ash-shadidu li ru'yatiha, matukar jin dadi in ya ganta, da ya ganta sai rute saboda jin dadi, suna cikin hira da abokan shi, da ta zo ta wuce falon gaba ɗaya sai hankalin shi ya can gaba ɗaya, sai kuga ma ya tashi ya bita. To duk irin waɗannan na daga cikin alamomin. Al-khamisa, ta'atuhu laha ta'atan amya'a, da'a da zai rinka mata, ya rinka yi matar biyayya, makauniyar biyayya, ya zan idan shi ya rufe duk abin da take kawai, da ta ce to gonakin ka na wuri kaza a mayar da suna na mana, saboda sai ce to a to wannan kuma yana sauki ne, aje a mayar ki, dauki lauya ma a sa hannun kaza 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 kaza, da ta ce kaza kaza, duka komai kawai gaba ɗaya ta bi ta mamaye shi. To alama ce dake cewa yana da ainihin sihirul muhabba tare da shi. Jama'a mun gane wannan, ya rage sai ku tambaye shi yaya yake ji in yana bacci, wani irin mafarki yake, a'a koyaushe sai ga yana mafarki ga shishi da ita suna kwance cikin soyayya, suna wanka a swimming pool, suna waka, suna rawa, suna rungume neniya, sai a ce babu shakka abinda yake faruwa din nan ana ganin akwai dukkan kyawawan alamu da ke tabbatar da cewa sihirul muhabba ne. To ya rage sai a zo karya mishi shi, zaka ji kuma yadda ake insha Allah ta'ala. Ahlus sunna kenan salaf, su gaya maka cuta sai su gaya maka maganinta, amma ahlus sunna ƙarya masu gemu irin na bunsuru, su kan sai su gaya gaya maka bala'i, kuma sai su ce to amma larura ce ta furin boka, to waɗannan munafikai ne. Duk wanda yake kaje wurin boka babu shakka munafiki, ahlus sunna shi na ƙarya ne. Amma ahlus sunna gaskiya yace maka ga matsala, ga matsala sai ce ga maganinta. A to wani irin likita ne zai gano maka cuta kuma sai ce amma shi ma bai san maganinta ba, to ta yaya ya ba gano matsala? Domin ka'ida ita ce duk inda ake karantar da cuta to ana karantar da maganin cutar. Ka karanta dukkanin ilmomin nan na bisin ne, wane ne, wane ne, za a gaya maka ga alamomin cuta kaza sai kuma a ce ga yadda ake maganinta. Kaje ka karanta addinin Nabi sai ce maka cuta kaza sai ce sai wa kaza na magani a sai a ce maka eh larura ka kan gaskiya ana ganin asiri ne to amma ya za a yi ai abdururatu tujihul muhadurati ka tafurin boka to ƙarya yake wa Allah ba larurar da ta halatta ka je wurin boka a musulunci. Kaifa yahdusu sihrul mahabba, yaya ne shi sihrul mahabba din yake faruwa? Masu kulla irin wannan asirin ya suke. Malam yake kasiran ma tahdithu al-khilafatu bayna ar-rajul wal-mar'a, so da dama akan samu rikici ko rikice-rikice tsakanin miji da matar shi. Nashi a kasa yake raji' risalata tahsin al-baiti min ash-shaytan lil-mu'allif, ka koma ka karanta wani dan karamin littafi mai suna tahsin al-baiti min ash-shaytan, yadda ake tsara gida daga shaytan. Kun ji ko kun ji abin da muka fadi dazu? Mun ce da zaka cire layu da guraye da kafan nan da aka ce na shirka na maguzanci ko? To yaya ake tsare gidan ya zauna lafiya daga shedanu? Dama duk da abin da ake tsoro kake, to yaya ake tsare gidan? Shine sai malam ya rubuta littafin tahsinul baiti min ash-shaytan. In baka da littafin ko ma ka karanta karshen littafin wiqayatul insan ta shi wannan malamin, karshen wiqaya din ne aka tattara sai mai da shi dan karamin littafi. Ya ake wa gida hirji, ya ake tsare gida? An ce ka cire guru da laya da kambu da kan abin nan kahon rago. To wannan matakin shari'a ta baka ko ko za a ce maka izalatul bid'a wa iqamatul bid'a? Kuma a'a, izalatul bid'a ne wa iqamatus sunna, su su yahi bali irin izalar su kenan. To shin menene shari'a ta kawo? Shine za a gaya maka ga abubuwan da zaka rinka wa gidanka sai ka samu katanguwa daga sharrin shaytanu da sharrin makiya. Asiri ne za a zo a kafa a gidanka? Ana kafa asirin ya lalace wani aljanu ba? To menene shari'a ta ce? Ka je ka karanta wannan littafin, ba za mu gutsura maka komai daga ciki ba insha Allah sai a ƙarshen littafin nan, domin a ƙarshen wannan littafin zai kawo tahsin. Yaya za ka ka tsare jikinka da izinin Allah yadda sunna ta ce, yadda ko sun ma ko maka asiri ba zai ci ka ba? Don ba haka ba yanzu irin wannan ainihin bana bane da muke jefa bokaye da ƴan ɗariƙu da ƴaƴansu ƴan shi'a da sauran ƴan bid'a ƴan uwansu, yaya aka iya? Sai a ce to tunda dai an kasa a karatu da su a je wurin boka a asirce su, to shikenan. Sai a ce kuma kana wa'azin sunna bakinka ya karkace aljani ya shige ka? To menene sunna ta ce? Shine duk sai da aka kawo maka waɗannan abubuwa. In ba haka ba wannan shine makami na ƙarshe da suke iya bi, makami na ƙarshe kenan da suke iya bi. Domin ne zamanin da ne in mutum ya kakare maka gaba sai ka sa makami ka buge shi, sai ka gudu ka baggare, kana yin kisan kai anan zariyar ka gudu Sokoto shikenan. Tunda lokacin duniyar tana da fadi, yanzu ko duniya an yi globalizing din ta, ta zama kamar wata kwallace ga tunan a gaban ka, ana iya ganin komai. Yanzu duniya ta zama kamar wani dan karamin ƙauye, duk inda kake yanzu za a iya gano ka. To sai a ce to a je wurin boka a je a yi mishi asiri. Jama'a mun gane wannan da kyau ku? Don lallai kan in ba a koya maka abin da sunna ta ce ba za ka zo ka ji. Lallai matsalan nan fa tana da girma ƙwarai da gaske, domin in har ba mu tattali yadda za a yi a zauna lafiya ba, jama'a muna jefa bama-bamai akan ƴan bid'a. Ƴan bid'an nan na cikin ƙungiyoyi ne, na cikin ɗariƙo ne, na waje ne, na ina ne, duk baki ɗaya al'amuran nan suna damun su. To in suka rasa yadda za a yi sai a ce to a koma ga asiri, tunda su da abin da ya shafe su, su in hankalinsu ya tashi suna iya komai don buƙatar su ta biya. To ya za mu shirya kanmu da kanmu yadda za mu zauna lafiya? Sai dai a ganka ai kwafa ai Allah ya isa. Yana mun gane wannan da kyau? Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Domin na taɓa baku labari wanda shi Wahid Abdulsalam Bali ya kawo, cewa akwai saurayin da yana ta wa'azi, yana wa'azi shirka-shirka, to ashe akwai muƙasaitaccen boka a ƙauyen. Duk wanda zai yi aure sai ya je sun daidaita da bokan, sai ya kai bokan nan wani kafin alƙalami. In ba haka ba sai ka je tariya da amaryarka, shikenan sai a zakarinka ta kasa aiki, kaga ba amarci kenan. To shikenan wannan saurayi aka sa ido, aiko a garin da wani zai yi aure, kai ran nan akwai abin kallo a ƙauyen nan, kaza 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 kaza, nan da nan aka ce wani zai aure, jama'ar gari suka sa ido. To ka san su bokaye da shehinnai suna da barazanar tsiya mai ban tsoro. In baka da abin nan sai ka ga mutum ya sa malin guda uku, ya kawo alkyabba ya sa, ya kawo rawani ya sa, ya amawadu kuma sai ya kawo wani sai ya daura a wuya, duk ciko ne haka. To sai ne ga mutum kamar daga sanan bakwai ya faɗo, wani lokacin sai ga kamar kana tsoron shi. Saboda haka shi kan zuwan nan saurayi sai ya firgita anya, sai kuma wurin Wahid Bali to ni fa kan na kai kafin baki akan shi ne gashi mu zan yi aure kaza 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 Wahid Bali ya ce ka dogara ga Allah shine zo koya mishi ga abin da manzo Allah ya ce ga abin da sunna ta ce kaza kaza duk yaro ya biya tabbaka yayi aure lafiya lau tun daga lokacin asirin wannan bokan ya to to wajibi ne sai mun san sunna tukuna na ji wani zindikin dan shi a yana cewa shi da ahlus sunna ne ya zama dan shi a na cewa ƙarya ne ba a taba samun ahlus sunna ya zama dan shi a ba tun da ake maiwa dama ka je wurin iyayenka na wani ɗariƙa sun koya maka karatun ɗariƙa kana jin suna cewa mu ahlus sunnati ne daga baya kuma sai ka koma ɗariƙa to ai ka koma shi'a ma'ana min al-bid'a ila al-bid'a min al-jahili ila al-jahannam min al-jahili ila al-jahannam jama'a mun gane wannan amma sunna gardagar ba a taba samun ahlus sunna yayi sha'awar bin wata hanya ba sam duk waɗannan din da kake jin muna ishara akan dazu sun nirba sun koma dama can kyankyasar waɗancan ne dan haka kullun suna nan suna hararar garki suna kallon anya shehinnan nan nasu suna da falala su sai karantar da su su ne iyayensu su ne malaman su dan haka kai in tafiya ta tafiya sai su koma sai su hargitse maka je na arne daga Sokoto bara nan an yi hira da shi a BBC yana magana akan cin doki wani arne ne da can ya shiga kungiya ya dawo ya rubde koma arnan ta kashi mun gane wannan da ke to duk irin su ne saboda malaman su ne su sai su biya musu karatu ana nan ana nan ana nan ana nan ana nan kuma kai sai sai ga anya kai hanyar nan fata fa falala sai suka rubuta suka koma kanta Allah ya kiyaye malam yace so da dama akan samu rikincin su ne da faruwa tsakanin miji da mata walakinnaha sar'ana ma tazulu amma cikin gaggawa sai kaga wannan sabani ya gushe wata'udul hayatu ila majariha at-tabi'iyya sai kaga rayuwa ta koma yadda take a tabi'ance walakin hunaka nisa'un malam yace sai dai akwai wasu mata la yasbirna ala zalika ba sa hakuri in dai rikici ya faru tsakaninki da mijinki da zaki hakuri kwana biyu sai abin ya gushi to wasu matan ba sa yin hakuri fa yusari ina ila zahabi ila sahara da zaran an tafi mu rikici tsakanin ita da mijin sai ta ce bari ta gaggawa bari ta tafi wurin bokaye liyad'u lahunna sihran wa dam bokayen su musu asiri yuhabbibuha ila zawjiha domin ta dawo mijinta yana ainihin santa ta samu matsayi a ainihin wurin mijinta to me yake kawo wannan malai yace wa haza min qillati dini tilkar mar'a wannan na daga cikin karancin sanin addinin wannan mace bata san addini ba ko kuma tana da karanci akan addini din au min jahliha bi anna hadha haramun ko kuma ma wannan yana daga cikin jahilcinta akan cewa wannan haramun ne wala yajuzu kuma bi halatta ba fa yatlubu sahiru minha asaran min asari zawjiha sai shi wannan boka yace wa ita matar ta kawo wani abu na daga abubuwan da mijinta ke sawa min dilan mayafi ne wato hankici ne ko tawul ne au kalansuwa ko hula au sauban ko tufati au fanila ma huwa fanila eh mun fassara fanila ba ne alfanila eh dan kwali fatala adiko kalladi dan kwalito jama'a mun gane wannan da kyau to sai ainihin dokan ya nemi ta kawo irin wannan to amma namiji na sa dan kwali eh namiji ba ya sa dan kwali ma'ana sai dai igal irin dan igal din yan malaman Saudiya nan da za su dan rufa haka dan farin nan ko kuma mai dan ja da fari bi sharti an takuna hamilatan li ra'ihati araqi zawj amma da sharadin sai dokan ya shartanta mata cewa in hulan mijinki zaki kawo to sai hular da yasa ba a riga an wanke ba wadda take da kanshin zufashi ko kuma take da warin zufashi in tufafi ne ba wanda aka wanke ba sai wanda yake da ainihin zufar jikin shi a jiki dan in ka sa tufafi in ka cire sai ka ji tufafin yana kanshi ko irin warin jikinka ai la takunu jadidatan wato sai bokan ya shartanta mata kai wannan tufafi ya zan sabo ai magsulatan ko kuma kai ya zama wanda aka wanke bal takunu musta'malatan sai dai zama wanda mijin ya riga ya amfani da shi kuma ya akhudhu minha ba'd al-khuyut sannan sai shi mijin ya dan zari wasu zarurruka daga jikin wannan tufafi wa yanfusu 'alaiha sai ya ainihin ko sai shi bokan ko sai ya ainihin zari wannan wasu zarurruka daga ciki wa yanfusu 'alaiha sai ya yi toti wa ya'qiduha sannan sai ya kulle kuma ya amurha sannan sai umarce ta an tadfina ha fi makanin mahjurin cewa ta je ta samu wani wuri wanda mutane ba su cika kai da komowa ba kamar wani mungu ko makamantan haka ta je ta haka ta rufe aw an yaba alaha sihran ala ma'in ko kuma ya mata sihirin ya sa a ruwa aw an yasna alaha sihran ala ma'in ko ya mata sihirin ya sa mata a ruwa aw ta'amin ko a abinci duk sai ya sa sai ya ce ta je ta ba mijinta dan Allah ka duba wani boka sai ya ba da wani magani ko wani rubutu ko wani abu sai ya ce aje gashi nan a zuba wa mijin a randa ko kuma ai kai mai shan zobo ne aje a zuba maka a zobo ko kuma akan wani abu kaje shikenan duk menene ya kawo haka saboda mata ba su san addini ba ta je ta kadaice daga ita sai boka a zaure boka ya bata kaza kuma ta zo ta sa mijinta ba dan komai ba don duniya kawai take nema mijin kawai ya so ta samu gidaje da mota to kuma za ku ji na daga cikin al'asarul aksiya na wannan sihirin ya fi kowanne sauƙin hadawa amma bala'in shi ya fi kowanne domin shi yana da sauƙin a yi shi amma in ya zo shiga yanzu sai ya kashe ka ko ya sa maka zazzaɓi ne zafin tsiya jama'a mun gane sihirin tafrik yanzu sai ya shige ka baka sani ba sai dai a rinka ganin alamomin abin amma sihirin mahabba wani sai yayi zazzaɓi yayi janta mai zafi ya rame abin ya ratsa shi yasa wajen karya shi sai an yi fafatawa wadda take mai matuka jama'a mun gane wannan da kyau domin yana shiga ne ya canza kiyayya ta koma soyayya Allah ya kiyaye malam ya ce wa ashaddu ma yakunu ala najasatin mafi tsananin munin abinda boka yake ainihin yin wato asiri irin wannan ya bawa mace shine yayi akan wata najasa ai a fitsari ko ai wani kashi aje a ce a sa maka a cikin abinci matakka ta dafa maka abinci da fitsari ko da makamantan haka ko kuma a ce ta je ta wanke farjinta ta hada da rubutu kaza ta zuba maka a randa ka sha ko a dafa maka abinci ya jama'ar musulmi ku daina jin baushin mu dan kun ji muna kafirta boka yannan ko boka ubanka ne babu shakka kafiri ne abin da zumunci bane musulunci ne harkan nan jama'a ba siyasa bace ba kungiyanci bace addini ne ɗan bid'a suna bayyana komai nasu amma mu da mun fada shikenan sai ka ji an ce ai muna kafirta musulmi ya jama'a boka fa ba musulmi bane fir'auna da hamana babu shakka kafirai ne haka duk inda boka yake babu shakka kafiri ne sallar shi da azumin shi da zakkar shi da kaza da kaza amma saboda zamani sai ɗan boko suka ɗaure wa bokaye gindi aka samu su gyara musu gidaje a kawo dankara dankara motoci a kawo wayar tarho wayar tangaraho menene duk a sa wa boka sai ka zo ka samu boka gidan shi kamar gidan gwamna amma shiga ɗakin da yake aikin bokancin ka gani kaga kan mutum ne kaga yatsa ne kaga nonon mace ne kaga kaza abubuwa ga su nan na tsafi sannan a hana mishi yin sallar ainihin la'asar ko a hana shi yin sallar asuba ko a hana shi yin sallar isha ko a hana shi sallar juma'a ko janaza ko wani abu dai wanda in ya bashi ya zama fasiki ko ya zama kafiri tun farko tukuna mun ji a baya cewa sai ya taka alqur'ani ko ya zuba ainihin wato alqur'ani a najasa ko ya ainihin rubuta alqur'ani da najasa ko ya rubuta alqur'ani da rivas duk waɗannan abubuwan bokayen suna bayyana muku ba sa bayyana muku mun sai in mun bayyana mun yada a kasar sai a ce dan Allah yanzu wannan ba wa'azin raba kan musulmi bane ya za a dubi kamar shehi wani a ce kafiri ne babu shakka muna da yaqini akan kafiri ne kamar yadda muke da yaqini akan cewa fir'auna da hamana kafirai ne don Allah ya ce inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'auna rasula fa akhadnahu akhdan wabila Allah ya aiko da annabi Musa zuwa ga fir'auna fir'auna ya kafirce dan haka fir'auna ya zama kafiri haka wannan bokan ya kafirce nashi manzon shine manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam jama'a mun gane wannan da teku to amma matsalar mu an yi mana taron dangi da ƴan uwanmu dake da'awa ahli sunna ne ƴan kungiyoyi da ƴan dariqu da ƴan shi'a shikenan duk sai a ce mu ke wa'azin raba kan musulmi ƴan shi'a na zagin sahabban manzon Allah amma yaushe ka ji wata kungiya ta tafa wa'azi tana raddi akan su babu wannan ba raba kan musulmi bane wanda ba a taba rabin kan musulmi da yace wannan ba shine a raba al'umman manzon Allah da sahabban manzon Allah gaba daya an ce duk sahabban kafirai ne sai kwa hudu duk matan manzon Allah an ce yin iskan duk wannan ba a raba kan musulmi ba sai ka zo boka na bokanci ko wani shehi yayi arnantaka an ga ce sai a ce wai an yi raba an yi wa'azin raba kan musulmi kuma su nasu a saka gidajen radio da sauransu a yada mu ko namu sai a ce sai an yi edition sai an rage wai magana ta yi zafi to dan haka muka ce a bar mana abin mu Allah shike yada addini ba radio ba jarida ba kasafin video ba na audio musulunci annabi ya yada shi ko zai yadu mu ma ta yadda ainihin muke yada shi a cikin jama'a haka an sa a gidan radio ko ba a sa ba insha Allah jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da to sai ce wa ashaddu ma yakun wa ashaddu minhu ma yakunu bidan al-haid mati tsananin irin ainihin wato asirin da boka ke hadawa mace bata shine hada mata da jinin haila thumma ya'muruha bi an tabahu li zawjiha sai umarce ta ta sanya wa mijinta fi ta'amihi a cikin abincin shi aw sharabihi ko a cikin abin shan shi aw fi tibihi ko kuma a cikin turaren shi sai boka ya ba mata ka tsokan nama sai ce ta je ta sa a cikin farjinta in naman nan ya kwana a dafa shi a baka ka ci duk wannan yana daga cikin sihirul muhabba don Allah jama'a wannan ba za a ce wannan wai arne bane wai sai a ce wai an kafirta bawan Allah yana zaune yana karatun Qur'ani dabara ce suke muku siyasa sai mun je zo yana karatun Al-Qur'ani ana cewa malam mai Yasin ko malam mai Zabura ko malam mai At-Taura shikenan can kuma yana tsafi a ƙasa jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki shiryar da mu waɗannan sharrori sun yawa matuƙa ƙwarai da gaske kuma wallahi idan ba zagewa aka yi ana ta wa'azi ba abin takaice fa waɗannan duk abubuwan nan da muke faɗi yanzu fa an haɗa an cakuɗe yanzu ba matan ahlus sunna ba matan wasu waɗanda Allah ya tsare duk yi ake kawo gaba ɗaya an cakuɗe gaba ɗaya ahlus sunna da komai da ake cewa muna ce musu ahlus sunna ne fa mun ne musu shegantaka ne ba ahlus sunna muke nufi da gaske ba waɗan iska ne waɗannan ba a maganar musulunci amma yadda suke cewa kansu ne sai mutum ya ce ahlus sunna ne shi sai ga gemu ya aje na ƙarya amma sai ga ya tafi wurin boka an kai ne wa'azi ya ce a yaje ana addu'a ne ina ne mamanka da ke maka sallar azhar ba za ka sa maka addu'a ba sai ka je wurin boka wai shi ya je wurin boka ne don kai yi mishi addu'a shi ba ya je ai mishi bokanci ba ne ni ya kai ka kai bukatarka a wurin arni sai ce to ba ana zuwa wurin likita wanda yake arne ba matsala ai da bambanci wancan sai da yayi lakanta alqur'ani ya zagi Allah ko ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanya haka ne yake neman bukatun shi wannan ko likita yana bin abubuwa ne na asbab magunguna ne waɗanda suke na tabi'a a hada kaza da kaza da kaza da a ce wani abu yake wanda yake da alaka da kafircin shi ba za a halatta maka ka je wurin shi ku iya bambance matsalolin jama'an musulmi mun gane wannan da kyau amma zai ga mutum ya ce a to likita ba ya ba cewa ka kawo fitsarinka a ɗibi jininka ka kawo kashinka za a taɓa kaza za a bincike kaza to shi ma wannan boka don ya ce a kawo mayani a kawo kaza duk ba haka bane duk ba ɗaya bane to kaga jahiltar addinin musulunci mu taimaki jahilai mu rinka karantar da su waɗannan malamai sun zama ƴan kwangilar addini mafi yawancinsu sai dai su je ƙasashen waje su je su karɓo kuɗi da nufin sanin addinin musulunci ƙarya.